الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوشا بيرغة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أليه أدود سلاتين دبيو ودتيدي دي دشا بيرغة تقوس شكرا تدبو بيو دا تقوس دا شغوما شاد ايا تميلادية زامتاشي درسين غوما شابير أتكين كراتمنا تفسير القرآن أو أنه وتامي البركة زامتاشي آية تسبع إن دشدة أتكين سورة المائدة دقا فرقو غا تنبيوي وسو دقا تكين تنبيوي أقوي أموا دسك دبقاتر الدعاء دنجني دبقاتو مبنبنتا ينا ين أدوار الله أمسى مسوتو الله أمسى مسوتو wannan tambayar tace tambaya ta shine mace a dakin mijinta wajen karatun sallah za ta bayyana wajen da ake bayyanawa me yafi inganci abinda yafi inganci shine ta bayyana inda ake bayyanawa ta asurta inda ake asurtawa domin wannan shine asali na yin na koyarwar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce mata ba za su bayyana karatu ba sai dai malamai ne suka duba dalilai gabaki ɗaya na shari'a suka ga kan cewar muryar mace tana iya tayar da sha'awa ga namiji wanda yake ajinabi idan ya ji don haka idan mace tana waje waɗanda suke akwai maza waɗanda suke ajinabai to sai ta mayar da karatunta da wato a asirce saboda shi bayyana karatun sunna ne ta tsare kanta ko daga ta fitini mata daga ta fitini maza wannan wajibi ne saboda haka domin neman sunna ba za a wato ba za a salwantar a sarrafar da wajibi ba don haka sai ta tsare muryarta in akwai maza a janibai amma in tana kamar ɗakinta ko kuma inda take duk ƴan uwanta ne muharramanta to sai ta yi sallah yadda ta saba yi yadda aka saba yin sallah in salolin da ake bayyanawa ne ta bayyana idan sallolin da ake asirtawa ne ta asirta wannan shine yafi dace wannan shine yake daidai da sunna wallahu ta'ala alam iqama shi ma duk hukuncin ta ne iqama duk hukuncin ta ne za ta bayyana idan ita kadai ce mata mace za ta yi iqama asali a cikin wannan Imam al-Bukhari ya kawo babi yace ummu darda wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal wa kanat faqiha ta kasance tana sallah kamar yanda maza suke sallah kuma malama ce masani wato masanar fiqhu wanda ya nuna wannan shine asali mace za ta yi sallah kamar yanda namiji yake sallah sai inda ya zamanto dalili ya sa za ta kebanta da wani abu wanda shine kamar yanda za ta bayyana din a inda zai zamanto akwai wadanda yake ba muharramanta ba za su ji sautinta su nemi jin dadi da sautin nata amma asali mace za ta yi sallah kamar yanda maza suke yin sallah ne wai shin da gaske ne in mutum imaninsa ya yi ƙarfi sosai sosai zai dinga yin abubuwa na yankan shakka me yake nufi da yankan fahimci yankan shakka din ba me yankan shakka wato wai karama wato ne yankan al'ada ba yankan shakka ake ba nufi cewa ba yankan al'ada abubuwa da suke saba al'ada kamar ya tafiya a sama ko ko kuma ya taka ruwa beli ne ba ya tsallake teku mazhaban ahlus sunna shine muna imani da karamatul awliya muna imani cewa waliyan Allah salihai Allah yana ba su karama ya tabbata a cikin alqur'ani sayyidatuna maryam tana da karamatul sayyidatuna maryam kamar yadda muka faɗa jiya ba annabiya bace amma Allah ya gudanar da karama a hannunta annabi zakariya in ya shiga wajenta a lokacin sanyi sai ya ga abincin da sai lokacin zafi yake samuwa in lokacin zafi ya shiga wajenta sai ya ga abincin da sai lokacin sanyi yake samuwa kamar lokacin da kamar yanzu babu yanzu ai ba a so mai yayin mangwaro ba ko sai kawai ka je ka ga mutum da mangwaro in ya tambaye ta anna laki hadha sai ta ce huwa min indillah daga wajen Allah yake yana daga cikin karamatul awliya ashabul kahf suke bacci na shekaru masu tsawo kuma Allah ya tsare su lawit talata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba da zaka ga inda suke sai ka koma a guje ka cika da tsoro a cikin zuciyarka kariya ce ta Allah ba wanda zai isa ya kusance su ya sanya wato razani da tsoro akan duk wanda ya gansu kana zuwa sai ka gudu to wannan kaga tsari ne na Allah to wannan karama ce kuma ya tabbata a zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda na gaya muku Imran ibn al-Husayn yana jin sallaman mala'iku sune masa sallama saboda haka wannan kware yana faruwa sai dai wannan babi ne wanda yake da hatsari da duk abin da kaga mutun yana yi kamar yanda malamai suke yawan fada daga cikin su da irin su Ibn Kathir da su Imam Shafi'i da zaka ga mutun yana tafiya a cikin sama kada ka taba ruduwa da shi har sai ka gwada shi tukuna akan alkitabu was sunna ina yake wajen al'amru wan nahyi zaka ga wani yace yana karamatul awliya amma ba ka taba ganin an yi sallah da shi ba wato kwangila ce yayi da shaydan yace masa kada yayi sallah a cikin jama'a in zai yi sallah ya je kan juji yayi sallan nan babu alwala saboda haka yayi ba sallah ba Allah yake masalla ba iblis yake masalla sai ya riya masa cewa ai in aka tambaye shi sai ce ai shi duk sallah a maka yake yi waɗanda suke sallah anan sai waɗanda suke wato ƴan abin nan a kucakai sai awam kucakai amma su waɗanda yake sun taka matsayi imanin su ya kai a maka suke sallah nan ko ba maka yake sallah ba akan juji yake sallah saboda haka sai ka auna mutum tukuna akan al'amru wan nahyi ya yake wajen bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum khawariqul ada suka bayyana a hannunsa abubuwa na saba al'ada suka bayyana a hannunsa bayan kuma baya bin Allah baya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba karama bace istidraj ake ce masa istidraj ne sakin talala ne Allah ya masa ya saki shi yana ganin kan cewa abin da yake yi daidai ne har sai tukuna Allah madaukakin sarki ya dauki ransa sai ya gane a lokacin da zai san a cikin bata yake domin ya rudu kuma waɗansu su rudu da aikin sa to mu an riga bayani ya zo mana ba za mu rudu ba abin da zai rude mu tunda muna da al-imam muna da jagora muna da wato abin da yake shine ma'auni shine alqur'ani da sunna to wannan yace ta yaya zan samu karfin imani da ihsani karfin imani ana samun karfin imani da yawan da'ar Allah al-imani yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siya imani yana karuwa da da'ar Allah yana raguwa da saban Allah yayin da dukkan aikata aiki da Allah ta'ala ya umarce ka da yi da kai to Allah zai soka imanin ka ya karu ba za ka kana da ƙara nafilkili kana da ƙara samun kusanci da Allah imanin ka na da ƙara karuwa to da haka ne kuma za ka samu matakin ihsani wanda zai zamanto kan cewa imanin ka yayi ƙarfi da har idan ya zamanto kana aiki zai zamanto tamkar kana ganin Allah ne saboda babu gafala tare da kai zuciyarka tana fuskantar Allah idan ma baka taka wannan matakin ba zai zamanto ka rinka aiki kana jin cewa Allah yana ganin ka ko ina kake wato kana kamalal muraqaba kamala wajen kiyaye Allah madaukakin sarki a kowane hali to wanda duk wannan yana samuwa ne da ayyukan ibada waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna ayyukan ibada da suka zo a cikin alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima da sun aikata abinda aka hore su da shi da wannan shine zai fi musu alkhairi kuma shine zai fi musu tabbata a cikin imani yace inda sun yi haka sai mu ba su lada mai girma daga gare mu kuma mu shirye su hanya madaidaiciya shiriya hanya madaidaiciya shine sai Allah ya daɗa ƙara maka shiriya akan shiriya walladina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu waɗanda suka riga suka shiriya alqur'ani sai ya ƙara musu shiriya ya kuma ƙara musu taqwasu ya kuma ba su takwa ta zuci sai ga Allah yana ɗaukaka wato zuciyar mutum tana daɗa ƙara kusantar Allah yana daɗa ƙara sanin Allah yana daɗa ƙara kamala wajen muraƙabar Allah da kuma kiyaye shi to wannan shine kare shine abin da yake kawo karfin imani kuma kowa ya san cewa imanin sayyidina Abubakar ba daidai yake da imanin sauran al'umma ba to ba wani abu ne sanya masa wannan karin imanin ba illa karfin yaqini da kuma yafi kowa zabura wajen aikata alkhairi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace wane ne daga cikin ku ya waye gari yana azumi Abubakar yace ni ne ya rasulullah waye ya je ya raka janaiza yace ni ne ya rasulullah nayi yace wane ne ya je ya ziyara mara lafiya yace nayi ya rasulullah ya saki ambaton wani abu duk Abubakar yana cewa yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan ba saba haduwa a cikin mutum ba face ya shiga aljanna saboda haka sayyidina Abubakar tuni cikin yan tuni Allah ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari dan aljanna ne to ga irin alamomin aikin yan aljanna ne ba da gashi dai ga irin abin da aka faɗa a kansa shi yasa wato lokacin da yazo mutuwa yayi wasiya cewa wata gona ta sa a sayar da ita duk abin da aka bashi na albashi halal ne fa aka bashi abin da aka dauka daga baitul mal aka bashi da ake bashi na albashi dan da ran da aka masa alimirul mu'minin ya tashi zai tafi kasuwa yaje ya nemi abincin sa sai Umar yace ai ba zai yi ba kuma zaka bar harkar al'umma a hannun sa yace to ni kuma da me zan ci yace a sai daga cikin baitul mal za a dauka a baka da yazo mutuwa yace a sayar da filin sa duk ai lissafin abubuwan da ya karba gabaki daya aje a mayar baitul mal da aka gaya ma sayyidina Umar ya kuka ya ce at'abtaman ba'daka ya Abubakar ka wahalar da duk wanda zai zo bayan ka dan wa zai iya wannan to saboda haka kun gani karfin imanin ai ba wai abu ne wanda yake mu muke tsammanin ba wato karfin imani ya zaman to kanta shikenan sai a ganka kana ta karamomi shine abin da ake nufi a'a karfin imanin karfin hidima ga Allah ne wanda suka fi karfin imanin su suka fi karfin hidima ga Allah kuma ba wai su karamomin suke nema ba Allah suke nema wannan abin ya zo ne afwan ba ma sa so ma a bayyana mu ka waɗanda ma ba su samu din ba zuwa za su je su kwangila tare da shaidan da dan bori dan zo su rinka cin dukiyar mutane bil batil ai yace ayi min bayani akan cewa duk mutumin da yake yawan zikiri mala'iku za su zo har kan gadon shi su yi musabaha da shi iban taba jin wannan ba in akwai hadisi irin waɗannan ba a yadda da su sai in akwai hadisi Imran ibn al-Husayn da aka ce mala'iku suna yin sallama da shi ba kawai wanne ya je ya gani a mafarki ba ya zo ya gaya mana karantawa muka yi a cikin littafin hadisi da isnadi ingantacce cewa wannan abin ya faru gare shi da ya lalace ya daina ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan saboda haka sunna ce tabbatar ta abubuwa na gaibu ba a sanin su a sa su a cikin ba a sanin su a yadda da su a cikin addini sai idan Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa a cikin hadisi mafarkin wani bawa komai salahasa wannan ba hujja bane wajen tabbatar da irin waɗannan a cikin addini ba a tabbatar da wannan da mafarki sai dai da nassi saboda haka duk wanda zai ce wanda yayi zikiri kaza ko wanda yake yawan zikiri mala'iku za su zo su zauna su rinka zama akan gadonsa ko dan an gaya masa a mafarki wannan ba addini bane kar kai imani da wannan ko ba ma imani da wannan domin babu nassi sai dai idan akwai riwaya ingantacce sai a kawo in aka kawo riwayar sai mun duba mun ga isnadin nata kuma in muka ga isnadi in Allah ya da zamu iya ganewa ko ingantacce ne ko ba ingantacce bane saboda haka irin waɗannan ba a yadda da su haka ba a faɗan su kada ka faɗa abu sai kana da hujja wala taqfu ma laysa laka bihi ilm haka Allah yake kada ka ba abin da baka da ilimi akan sa ilimi kuma shine abin da zai karbi wajen Allah قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا كنا da wani ilimi ne ku fitar da shi zuwa gare mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce in ku ba haka ba in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun zato kawai kuke bi kuna kawai kamun inu a wato kamun abin nan ne a cikin duhu wannan yace mutun ne ya auri mace da kwantaccen ciki bayan shekara biyu sai ta haihu yaya auren yake ya da ya auri mace ita bata san tana da ciki ba idan ta san tana da ciki ta je ta yi auren to ta saba ma Allah jalla wa ala ta warware alƙawarinta tsakaninta da Allah da manzansa shine wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin alƙawarin da Allah ya dauka daga mata mu'minai da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mubaya'a kada su zo da su kirkirya da suke kirkirarta a gaban hannayensu da kuma gaban da kuma tsakanin kafafunsu shine su zo da ciki su koye ciki su je su daga ciki shine su je su aure bayan da ciki tare da su su shigar da da cikin gidan da ba nasu ba anan wajen mace ita amintacciya ce akan wannan Allah ta'ala ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma fi wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir baya halatta a gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu in suna imani da Allah da ranar lahira saboda haka idan ya zamanto cewar ta rude shi ta san da cikin ta je ta yi aure a za a ta je ta yi aure idan ta haihu za a sake idan ta haihu za a sake daura musu aure domin wancan auren da aka daura an daura shi ne a cikin tana cikin idda saboda haka auren bai yi ba za ta yi idda ga zaman da ta yi tare da wannan mutumin bayan ta haihu za ta yi masa idda ga mutumin na biyu sannan a sake daura musu aure wannan auren da aka yi tunda ba da ganganci suka yi ba bai zamanto ya warware ya haramta ta a gare shi har abada ba za su iya dawowa su sake yin aure idan kuma yana da idan kuma da sanin sa hada baki suka yi suka je suka yi to fatawar sayyidina Umar a cikin irin wannan shine kan cewa za a raba su kuma ta haramta gare shi har abada eh kwanciyar ciki yana faruwa wannan yana faruwa ya faru a zamanin yana faruwa kuma za ka ta gani a cikin littafin fuqaha suna ambato kuma inda baya inda bai faru ba za ka gani a cikin littafin fuqaha ba akwai ciki da zai kwanta shekara biyu akwai wanda zai kwanta shekara uku kuma abin nan a la'alla wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu nemi ƙarin bayani daga wajen ƴan uwan mu likitoci me hukuncin wanda yana azumi sai yayi wasa da mace amma bai saji da ita ba sai yayi inzali menene matsayin azumin da yake yi azumin sa yana nan ko ya kare azumin sa ya kare a cikin wajibcin yin kafara kaulani ga malamai akwai wanda suka wajibta masa kafara akwai kuma wanda suka ce a rama azumi kawai zai yi wasahihi rama azumi kawai zai yi ba zai yi kafara ba amma ya tuba ga Allah madaukakin sarki akan keta alfarmar watan Ramadan da yayi ta hanyar yin abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi yayi a cikin watan Ramadan wanda ake so ya koyi bin Allah a cikin sa Allah ya sauke wannan yace me ya in me ingancin wannan maganar shi ya halatta mutun ya kai a ƙara shi ya halatta mutun ya kai ƙara wajen da ba sa aiki da hukuncin Allah kamar wajen police ko kotu da ba sa aiki da shari'ar Allah sai dai constitution don wasu malamai sun kafa hujja da maganganun wasu malamai kamar haka wai a cikin mir'atul bayan da kuma littafin Ibn Hazm ahkam fi usulul ahkam duk wanda ya kai ya zama kafiri a wannan akwai tafsil a ciki kamar yadda muka ambata wajen a wajen waman lam yahkum bima anzalallah wajen musulmi su yi hukunci wato su yi alƙalanci a irin waɗannan kotuna da ake da su cewa idan duk musulmin da ya zamanto musulmi a ce sun ƙaurace ma wajen gabaki ɗaya akwai ɓarna ga al'umma akwai ɓarna ga musulunci da sha'anin musulmi ya zamanto kan cewa duk sun ƙaurace sai kafirai ne kawai tunda an riga an yi rinjaye akan musulmi ba su da ƙarfin da zai zamanto kan cewa hukuncin Allah shine kadai za a aiwatar akan su shine malam mun karanta fatuwar Rashid Rida Imam Rashid Rida da yake cewa musulmi in su hukunci a wajen amma su hukunci da abin da yake shine adalci bisa dokar bisa shari'ar Allah ba sai sun ambata ba tunda yawa-yawan masail din da ake kawowa ijtihadi ne yawa-yawan abubuwan da ake yi ijtihadi ne inda zaka ga nassi yazo sai wajen hudud da wajen hukuncin abubuwan da suka danganci hukuncin addini na kamar aure da gado da sauransu anan wajen kuma Allah madaukakin sarki ya mana lutufi cewa akwai kotunan shari'a suna yi amma kamar rigima wajen ciniki kamar rigima wajen kudin haya kamar rigima wajen abin nan ka ba mu wani motar ka aro ya je ya buga maka kace kai baka ya ce ba ganganci yayi aka zo dan a tabbatar ganganci ne ko ba ganganci ba a cikin irin waɗannan abubuwa abinda dukkan doka adalci take nema ai kuma kamar yanda Ibn al-Qayyim yace hukuncin Allah yana kewayawa ne tare da adalci duk inda adalci yake to anan hukuncin Allah yake ko babu nassi akan wannan idan kai adalci to kai hukunci da hukuncin Allah saboda haka wanda ka san kan cewa alƙali ne zai maka adalci kuma musulmi ne dan uwanka ka kai hukunci wajensa dan kada haƙinka ya salwanta in ka kai hukunci wajensa baka kai hukunci wajen dagutu ba ka kai hukunci wajen wanda zai maka hukunci da adalci ne wanda zai maka hukunci da adalci din nan kuma duk da an ce masa ya hukunci da constitution hukuncin da zai yi yayi taharrun abin da yake shine daidai idan yaga kan cewa ya ayyana akan cewa hukuncin da zai yi bashi da mafuta sai ayi hukunci sabanin abin da yake shine adalci kada ya hukunci kuma shari'a ta bashi dama kan cewa idan alƙali ya ga hukunci ba zai iya yin sa ba ko da wani dalili ya mayar da shari'ar wajen wani saboda haka mu rinka nema kanmu mafuta a cikin al'amura ba mu rinka nema kanmu abin da zamu hukunta wato kafirci da lalacewa da watsewa a kanmu ba mu rinka nema kanmu mafuta dan Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafuta amma yawa-yawan abin da muke nema mu yi shine abin da zamu zo mu hukunta lalacewa da watsewa a kanmu ko kuma abin da zai sanya mu shigar da kanmu cikin matsatsin da ba mu da mafuta daga ciki mu nuna ma kanmu ba mu da wata mafuta a cikin wannan hali da muke ciki tunda dai na farko menene idan dai ba za ka iya zama inda za a yi maka hukunci ka bi addininka ba to ka bar wajen to kuma yanda yanayin zamanin rayuwa ya zo ina za ka je ka yi hijirar tun kafin yanzu malamai suka ce idan musulmi suka shiga cikin halin da ba zai yiwu su yi hukunci da Allah da abin da Allah ya saukar ba saboda rinjayen kafirai a kansu ko ba zai yiwu su yi hijira ba me ya hukunci shi da suke irin waɗannan abubuwan na fatawa a samun mu mutane mafita a cikin halin da suke ciki har lokacin da tukuna zai zamanto kan cewa addini ya yi ƙarfi musulmi sun yi ƙarfi da ya zamanto sun aiwatar da hukuncin Allah a kansu ashe agogon nan ya tsaya ya yaudare mu to ku yi hakuri shikenan wannan dai shine bayani a mutun ya ne a cikin matsala idan ta zo masa ka koma zuwa ga malamai ahlul ilm domin ya zamanto kan cewa su nuna maka a cikin kowace kadiya ta ga mai hukuncin Allah a kai bisa abinan ilimi da tsoron Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
الله تعالى bayan ya bayyana hujjoji da suke rusa maganar kafirci da nasara suke yi na wato shirka da Allah jalla wa ala da mayar da annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam suka zamanto shuraka'u ababan tarayya tare da Allah Allah ya nuna cewa salahasu salahasu ba ma'anarta shine ya zamanto sun zamanto iyayen giji ba tunda akwai manzanni wanda su ma sun taka mataki na salaha da wato ihsani amma wannan bai mai da su Allah ba saboda haka dan annabi Isa da mahaifiyarsa wanda take siddiqa ce sun taka mataki na salaha akwai manzanni da suka gabata da basu zamanto Allah ba su ma fa annabi Isa da sayyidatuna Maryam ba su cancanci su zamanto Allah ba in dan salaha su ne sanan dalili na biyu suna da sifar bukata dukkanin su suna cin abinci wanda wannan sifa ce ta bukata sifa ce ta tawaya sifa ce ta haja wanda ku yake da haja wanda yake da bukata ba zai yi ya zamanto Allah ba tunda Allah mawadaci ne ga barin komai ba abin da yake bukata mai tsayuwa ne da kansa mai tsayi da komai da ikonsa saboda haka kenan bayan Allah Allah shi da kansa ya janyo hankalinmu da mun ga irin karfin hujja dake cikin wannan karfin hujja dake cikin wannan bayani yace unzur kaifa nubayyinu lahumul aya duba ya rasulullahi yaya muke irin yanda muke bayyana ayoyi gare su sannan kuma ka duba kaga yanda suke makancewa suke kaucewa ga barin gaskiya to sannan Allah madaukakin sarki ya saki janyo hankalin su da kuma dukkan waɗanda suke bauta ma wani Allah ba kawai nasara ba har mushrikai sun shiga cikin wannan ta hanyar bayyana wani dalili din na hankali Allah ya ce qul ata'buduna min dunillahi kace musu shin za ku bauta ma wani wanda yake ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a abinda baya ba shi da ikon cutarwa ba shi da ikon amfanarwa akan ku ba shi da ikon ya cutar da ku ba shi da ikon ya amfanar da ku wato wanda ya cancanci bauta shine wanda yake da kudura akan idan baka yi bautan nan ba ya maka azaba idan kai bautan nan ya baka lada wannan shine cancanta ka bauta masa to wanda kuke bauta mai yana da ikon ya muku haka yana da aljanna yana da wuta yana da rayuwa yana da mutuwa yana da azurtawa yana da talautawa menene yake da shi wanda har ya cancanci ku bauta masa to duk wannan babu to duk wanda yake ko ba shi da wannan bai cancanci ya zamanto shine abun bauta ba Allah madaukakin sarki shine da yake da ikon cutarwa shine yake da ikon amfanarwa zai wadata ka idan ya so kaga ya amfane ka zai talauta ka idan ya so cuta ta zo maka ya baka lafiya idan ya so ya bada ikon cuta ya zamanto ta zo ta durkufar da kai ba kuma in cutar nan ta zo ba ne iya yaye ta dangare ka in ba shi ba ka kara iya duniya ga baki ɗaya wajen neman magani da wajen yin kamun kafa da duk wanda za ka kama kafansa idan ba lokacin da Allah ya kudurta cewa al'amarin zai ɗauke ba ba zai ɗauke ba kuma wannan abubuwa ne wanda yake duk mai hankali shi yasa ambaton wannan kadai ya isa ma la yamliku lakum darran wala naf'a domin kowa ya san akwai dur akwai cutar da idan ta zo ba mai yaye ta sai Allah sanin Allah ya zamanto larura a cikin zuciyar dan adam fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din لئن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد إذن سكا شيغا cikin teku a cikin in suka shiga cikin kwalakwale da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai su rinka kiran Allah suna ma tsarkake addini gare shi dan sun san ba mai tsirar da su a cikin wannan halin in ba Allah ba amma idan ya dawo da su ya zuwa ga tudu suka taka kasa suka ji damdam sai kaga daga cikin su akwai wanda zai zamanto ba abin nan akwai wanda yake muqtasid zai yi da'a daidai akwai kuma wanda yake ba haka yake ba wanda idan ya Allah ya tsirar da shi sai ya koma baya to wato sanin cewar Allah shine kada yake da ikon cutarwa da amfanarwa larura ne a cikin wato dabi'ar dan adam a cikin fitra to dan haka Allah yayi muhataban fitran mu to yanzu wanda yake shine yake da iko wanda ba shi da wannan ikon shine za ku bauta mu ba Allah ba. To shi yasa ake cewa sanin tauhidur rububiyya yana lazimta yin tauhidul uluhiyya. Idan ka sakankance da Allah shine ar-rabb, domin ar-rabb shine wanda yake ayyukan da babu wanda yake yin sa in ba ubangiji wanda yake mawadaci mutlaq ba. Allah shine kadai yake rayarwa, shine kadai yake matarwa. Wannan tauhidur rububiyya. Allah shine kadai yake amfanarwa, shine kadai yake cutarwa. Allah shine kadai ya san gaibu. Duk wannan ayyukan Allah ne. Kadaita Allah a cikin ayyukansa, babu wani wanda yake yin wannan aikin in ba Allah ba. Wannan shine tauhidur rububiyya. To idan kasancewar babu abin, babu wanda yake wani abu irin wanda Allah yake yi, babu wanda yake tarayya da Allah a wajen ayyukansa, ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar sama da ƙasa, ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar ka, Allah bai shawara da wani ba yayin da ya halicce ka, Allah bai shawara da kowa ba yayin da ya halicci Annabi Isa ba tare da mahaifi ba, ta mahaifiya kawai. To wanda duk ya san wannan, to sai kuma ya zo ya ce, to ba wanda ya cancanci ni kuma nayi masa abin da ba zan yi ma kowa ba sai shi in ba Allah ba. Shine ne tsarkake Allah a wajen bauta, shine ka tsarkake Allah a cikin ayyukan da kai za ka yi ga Allah din. Shi kadai za ka bauta ma, shi kadai za ka yi ma addu'a, shi kadai za ka yi ma ruku'u, shi kadai za ka nemi amfani wajensa ko ka nemi tsari daga wajensa, shi kadai za ka girmama wanda babu wani wanda ya cancanci wannan girma in ba shi ba, shi kadai za ka kaunace shi, shi kadai za ka ji tsoronsa. Duk waɗannan ayyuka na ɗan adam wanda yake yi da zuci da baki da gaba na ibada, shi kadai Allah kadai za ka yi ma. Wannan shi ne tauhidul uluhiyya. To shi ne Allah ya ce, ka ce musu ya Rasulullah, za ku bauta ma wanda ba shi da, za ku bauta ma koma bayan Allah abinda ba shi da ikon amfani ko ba shi da ikon cutarwa ko amfani a gare ku. Nan sai ya ce abinda ma, domin a yi ishara kan cewa wannan khitabun, wannan wa'azin bai tsaya akan nasara ba, domin da akan nasara ne sai a ce man, tunda Annabi Isa da Sayyidatuna Maryam duk masu rai ne. Kuma ka'idar Larabci, man ana amfani da ita ga mai rai, ma ga marar rai. Saboda haka da yace ma la yamliku, wannan ya hada da mai rai din da marar ran, da duk da wanda ba shi da ikon cutarwa ko amfanarwa, wanda ya hada din dukkan wani wanda ake bauta ma ba Allah ba, dukkan wani wanda ake bauta ma ba Allah ba, sawa'un annabi ne ko mala'ika ne ko salihi ne daga cikin salihan bayin Allah, ko shaidan ne ko aljani ne ko gunki ne ko wata fikira ce ko ma menene, dukkaninsu abinda ya tara su, sifa wadda take ta hada su ga baki daya, shine ba wanda yake da ikon cutarwa ko amfanarwa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, kace musu ba ni da iko ga kaina na wani amfani ko cutarwa sai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair yawma massani as-su, da na san gaibu, da na yawai, da alkhairi ya yawaita a gare ni, da kuma wata cuta ba ta same ni ba. Domin wanda yake ya san gaibu, ya san inda duk arziki yake, akwai wani arziki da zai kauce masa? Ya san cewa in an jima kaɗan miliyan ɗaya za ta zo ta wuce, kuma in ya zauna a wajen zai same ta, duk yadda ake da shi kan ya tashi ba zai tashi ba sai ya samu miliyan ɗaya, saboda ya san gaibu miliyan za ta zo. To amma baka san gaibu ba, saboda haka sai ta zo ta wuce baka sani ba, wadda da ka zauna a wajen za ta zo ta same ka, amma sai ka wuce. Shi yasa Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu wannan dalili na hankali. Law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair, da na san gaibu, da alkhairi ya yawaita a gare ni, amma za a zo wajen wani ajan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace la ajidu ma ahmilukum alayhi, ba ni da abin da zan, ba ni da raƙumin da zan dora ku ku tafi yaki domin sa. Mutum ya zo neman Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa je ka, idan ka ji an kawo, idan ka ji wata, idan ka ji Allah ya kawo wata dukiya, ya kawo wani arziki, ka zo sai in baka. To da ba haka yake ba, da sai ya zamanto kullum akwai taska, duk da Allah madaukakin sarki ya tattaro taskar duniya din ya bashi a ƙarshen rayuwarsa sallallahu wasallam alaihi, wa ma masaniya su, da wani cuta bai same ni ba, alhali ku abubuwa na cuta sukan samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana rashin lafiya, yana ya rasa ɗansa Annabi, ya rasa ɗansa Ibrahim, ɗansa ɗan Mariyatul Qibtiyya, yayi hawaye akan wato bakin cikin rasa wannan dan wa inna li firaq wa inna bi firaqika ya ibrahim lamahzunun muna bakin ciki ya ibrahim da rabuwa da kai idan da ya san gaibu da sai ya ce da sai ya dauke shi ya kai shi inda mala'ikan mutuwa ba zai zo ya same shi ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa shine Allah ne ya ce masa ka gaya musu haka to wanda yake nuna kan cewa kenan duk babu wani wanda yake da ikon al wato azurru wato cutarwa ko amfanarwa idan Allah ya kore wannan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowa fa a bayan kowa a sama da ƙasa kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin shine bawa wanda yake matsayin da wani bawa la mala'ika wala annabi wala manzo yake shi to idan Allah ya kore shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam korarre ne wannan sifar ga duk wani makhluki gabaki daya saboda haka wannan hujja ce kuma burhani ne akan wato rusa shirka sannan Allah ya ce wallahu huwa as-sami'ul alim Allah kuwa shi kadai shine as-sami'ul alim me ji masani wanda ya nuna cewa wanda ya cancanta abota masa shine mai ji wanda yake mutlak wanda da zuciyarka ma in ka gaya masa zai ji ka yana jin abinda zuciyarka ta faɗa ba wai abinda sai bakinka ne ya faɗa ba abinda zuciyarka ma ta faɗa yana ji jalla wa ala shi yasa Allah yake inkari ga mushrikai wa yake musu inkarin cewa ba sa ji wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u in kun kira su zuwa ga shari'a ba za su ji ba innama yastajibu alladhina yasma'un masu wanda za su amsa maka su ne masu sauraro wanda in ka roke su za su ji kiranka to su ko waɗannan matattu ne alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulidu shuraka'akum thumma kiduni wala fala tunzirun saboda haka duk waɗannan dalilai ne na hankali da Allah yake faɗa wannan shine hikimar kawo waɗannan sunaye na Allah anan wallahu huwa as-sami'ul alim as-sami'u shi ya kamata a bauta masa domin shine kadai zai ji addu'arka yana kusa da kai wajen jin addu'arka ko da zuciyarka ka roki Allah Allah madaukakin sarki zai amsa addu'arka al-alim shine kuma masani ya san bukatarka ya san halin da kake ciki duk wani wanda kake wanda ake bauta ma ba Allah ba ilimin sa ragagge ne iya abin da zai iya sani iya wannan iya abin da yake kewaye da shi abin da yake kewaye da shi din ma sanin nasa ragagge ne sanin Allah jalla wa ala sani ne wanda yake ba kamar sanin mutane ba zai taba kama da sanin halitta da sanin makhluqat ba ko ba zai yi wani makhluki ya san wannan sanin ba yanzu kai da Allah ya baka sanin cewa kana fita daga nan wajen mutuwa zaka iya rayuwa Allah ya baka sanin kana zaune a nan wajen ka san irin makircin da ake kulla maka zaka iya rayuwa kana zaune a nan ka san abin da ake maka na ha'inci sawa'un daga wajen ma'aikata da ke karkashin ka ne ko iyalinka ko ƴaƴanka ko makamantan wannan ba zaka iya rayuwa ba shi kansa ma Allah ya baka jahilci ni'ima ce in banda Allah waye wanda yake zai sami ilimin da yake da shi sannan kuma abubuwa su gaba da tafiya to sifar Allah ta ilimi ita ce ta sanya shi ne ya cancanci bauta kaga duk wannan tauhidur rububiyya ne da yake wajabta mana tauhidul uluhiyya to sannan Allah ta'ala ya sake dawowa zuwa ga ahlul kitab wajen yin wa'azi a gare su yace Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya rasulullah ya ahlul kitab ya kuma abu talittafi aka ambace su da sifar su ta ilimi da wannan sifa bata cancanta a ce wanda yake da wannan sifa yayi magana ta kafirci ba dan haka ba a ce musu qul ya haula alladhina kafaru bayan da an ce can laqad kafara alladhina qalu sun faɗa din fa saboda haka sun yi kafirci amma saboda uslubin da'awa abu uslubi na kyautatawa Allah ta'ala shine yace udu ila sabili rabbika bil hikma kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikma wal mau'idatil hasana da kyakkyawan wa'azi yana daga cikin kyakkyawan wa'azi ka kira mutum da kyakkyawan sifa wanda zai sanya zuciyarsa ta bude gare ka wanda za ta sanya shi ba daga ka kira shi ba yayin haka yana jiran ai fada yana jiran ya sanya wannan raddi zai maka kana magana ɗaya yayin shirya maka raddi 100 a'a ana so ne daga yaji ya fada za ka yi haka ka sunkuya zuciyar ka bude ta ka karba shine shine fa'idar al-mau'idatul hasana Allah da kansa yana mau'idatul hasana to ina kuma gare ka ya kai dan adam kul ya ahlal kitab ya ku ma'abu talit ma'abu talit tafi da sanin sa la taglu fi dinikum ghayra al-haq kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku wuce iya wucewar iyakar da take ba ta gaskiya ba ghayra al-haq dinnan sifa ce ga masdar wanda yake ga maf'ulul mutlaq da aka shafe la taglu fi dinikum ghuluwan ghayra al-haq kada ku ketare iyaka a cikin addinin ku ketare iyakar ketarewar iya ketarewar iyaka da take ba ta gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bi soyace soyacen ran mutane qad dallu min qabl wa innam mutanan sun riga sun bace tun da tun kafin ku wa adallu kathiran sun batar da mutane al'umomi da mutane masu yawa wa dallu an sawa'is sabil sun bace hanya madaidaiciya Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi guda uku na farko bayan mu'idatul hasana da muka gani da ambaton su da ya ahlal kitab Allah ya ce la taglu fi dinikum kada kai ku yi gului al-gulu abinda ake nufi da al-gulu shine mujawazatul had wuce iyaka kila tarafai qasdil umuri zamim dukkan sashi biyu na abin da yake tsakatsaki abin zargi ne idan aka ce ga abu a tsakiya wanda bai yi ya kawo shi ba wannan abin zargi ne wanda yayi wanda yayi har ya ketare shi shima abin zargi ne ka tsaya daidai inda aka ce maka shine abin da ake nema da kai Allah ya ce kada ku wuce iyaka kada ku wuce haddi a cikin wannan akwai gargadi ga ahlul kitab da nuna cewa dalilin batan su sun wuce iyaka sun wuce haddi me wuce haddin da suka yi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace abinda nasara suka yi dangane da annabi isa dan maryam suka wuce da shi iyakarsa haddinsa da Allah ya bashi shine shi bawan Allah ne manzon Allah suka ce ya ketare wannan har ya taka matakin uluhiyya ya zamanto Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da sayyidina umar ya ruwaito la taturuni kama atratin nasara ibn kama atratin nasara ibn maryam inma ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce iyaka da ni wajen yabo kamar yanda nasara suka wuce iyaka da annabi isa dan maryam inma ana abd yace ni ba kowa bane illa bawa ku ce abdullahi wa rasulu bawan allah manzon allah salawatullahi wa salamuhu alayhi kun ga da ya tsaya anan da aka bashi zabi mala'ika ya sauko daga sama bai taba saukowa ba mala'ika jibril yace ya rasulullah ga wani mala'ika nan Allah ya sauko bai taba saukowa doran kasa ba sai yanzu ya sauko Allah ya turo shi wajenka mala'ikan yace ya rasulullah Allah ne ya aiko ni ya baka zabi tsakanin ka zamanto mala'ika ka zamanto annabi sarki ko ka zamanto annabi bawa wanne ka zaba mala'ika jibril yayi masa ishara yace tawaba li rabbik kai tawalu ga ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zabi na zamanto annabi bawa sai gashi Allah madaukakin sarki yayi masa abinda bai ma wani annabi ba wa rafa'ana laka dhikrak muka ambata muka daukaka sunanka ba inda za a ambaci sunan Allah a ce la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to shine mu ya hana mu kada mu yi abinda aka yi ma ibnu maryam isa dan maryam aka mayar da shi abin bauta yace la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace kada kuma yadda kabari na ya zamanto gunkin da ake bauta ba fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mai da kaburburan annabawansu abin bauta wani mutum yazo yace masa ya rasulullah ma sha Allahu wa shita Allah ya so kuma kai ma ka so yace ataj'aluni lillahi niddan zaka mayar da ni kini kishiya ga Allah kul ma sha Allahu wahda kace abinda Allah ya so shi kadai ɗan yara ne ɗan mata ranar Idi suke kada mandiri suna biki na ranar Idi suna waka Sayyidina Abu Bakar ya hana su yace a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Bakar ka kyale ko wanda mutane suna da Idi suka ci gaba da kidan su suna waka su a cikin abin da suke fada sai ji suna cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin sai yace amma hadha fad'uhu wannan ku bar fada kada ku fada ɗan yara ne ƙanana amma bai yi kyale su sun fada abin da yake zai zama to guluwi ne a cikin addini ba suka ce a cikin mu akwai annabin Allah wanda yake ya san abin da gobe za ta kawo yace wannan ku bar shi dan an bashi sifar Allah kenan an bashi sifar Allah lokacin da aka ce taguwar lokacin da ake dawowa daga yakin Tabuk Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga taguwar sa ta bata aka neme ta aka yi juyin duniya aka neme ta ko ina aka rasa munafikai suka so mu magana ce yanzu wanda yake ce muku yana gaya muku yayi labari yana zuwa masa daga sama shine zai kasa gane ka inda taguwar sa take kaga munafikai ba su imani ba fa ba su yadda cewa shi annabin Allah bane ba su yadda ba dama kawai suke nema wanda ce yau gashi yau kowa ya gane yana cewa labari yana zuwa masa daga sama amma gashi ya nemi taguwar sa ya sani ya rasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya bugi kirji ce ni za ku ce ma ban san inda taguwa ta take ba bayan wahayi yana zuwa mun ga inda taguwar take sai ya ce ni annabin Allah ne ba na sanin wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya sanar da ni kaga bai yi da'awar cewa ya san gaibin ba ya ce kuma taguwar tana bayan wancan tudun kasar aje a kawo ta aka je aka zo da ita amma kafin yayi wannan sai da ya shimfiɗa na kafa tauhidi a cikin zukatan mutane ni annabin Allah ne ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni salawatullahi wa salamuhu alaihi ba wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ga al'ummarsa to shine Allah ya ce mana ya ce ya gaya ma ahlul kitab kada su yi guluwi a cikin addininsu domin wannan shine hanyar fata kada ka ƙetare iyaka wajen yabon annabi ballantana wajen yabon wani salihi daga cikin salihan bayin Allah amma sai gashi a cikin al'umman nan ka ga ana sifanta mutane ana sifanta waliyai da salihai da waɗansu wanda ma Allah ne kadai ya san halinsu ana ba su sifar Allah kuma idan kai magana a ce ka zamanto makiyin waliyai idan ka tsare tauhidi a ce ka zamanto makiyin waliyai kuma waɗanda suka fi kowa cancantar su hana mutane su yi su ne waɗanda suke malaman waɗannan mutanen su suka fi kowa cancanta to amma shaitan shi ne yake riyawa saboda wato abin da yake faruwa mutum ne idan ya kyale a nemo shi ma so yake a zo ayi masa in aka sifanta na gaba da sifofin Allah so yake shi ma nan gaba in ya mutu shi ma a masa wannan sifar to wanda yake kuma wannan aita wanda me nukusani ne wanda ke ba mu nukusani bayansa duk wanda ya zo baka sifar Allah ai ya zage ka amma shaitan shi ne yake sawwala ma mutane irin waɗannan abubuwan to mu kula mu kiyaye wannan ga wasiyar Allah ga ahlul kitab wanda yake mu mata hau kanmu kada mu wuce iyaka a cikin addini wucewar iyakar da yake ba na gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da yin wannan yace halakal mutanatti'un masu wuce iyaka sun halaka yace kuma akwai mutane da za su zo a cikin al'ummarsa ya ataduna fi du'a'i wat tuhur suna wuce iyaka wajen addu'a da kuma wajen tsarki wajen addu'a shine garin neman yin addu'a ya zamanto suna kiran wani wanda ba Allah ba a ba su waɗansu sunaye a ce rauhanai ne a ce su kira su in suka tashi addu'ar su roƙi Allah da sifofinsa da sunayensa kyawawa da addu'a bayin Allah salihai sai su je suna roƙon Allah da zatin waɗansu da suke ganin salihai ne ko da ku addu'a ne da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba kai addu'a da san da Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce ta Allah kai addu'a da san da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne wanda kai wanda Allah ya ce ittabu ilaihi alwasila aiki ne mustahab aiki ne wajibi kuma wannan yana ɗaya daga cikin tsani da zaka yi zuwa ga Allah amma kada kai addu'a da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce addu'a da shi ba in kai ka wuce iyaka waɗansu kuma suna wuce iyaka a cikin tsarki shine zaka ga mutum wajen alwala ya rinka ganin kan cewar shi bai makon ai shi alwalarsa baya wankewa sau uku kawai ina sau biyar yake sau biyar ni sau bakwai ma zan rinka yi to wannan yana daga cikin abin da aka haramta a cikin addini ko kuma waɗansu suna cikin al'ada a gaya musu mata suna cikin al'ada a gaya musu in lokacin sallah yayi ku rinka alwala ku zauna ku kalli gabas Allah madaukakin sarki bai rubuta musu ba ina aya ina hadisi da tace mutum yayi haka wannan abu ne wanda yake ta'ummu bihil balwa mata ba su haila ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya musu haka to ta yaya wani zai zo da wani addini sabo wannan shine yake hana wannan shine yake nuna duk wanda yayi bid'a a cikin addini ya wuce iyaka ne kuma ba wani abu ne ya halakar da nasara ba illa wannan bid'a abinda suka yi kenan suka je suka abinda baya cikin littafin su sai suka ce ai ya kamata a ce wannan yana cikin littafin su bari in karanta muku abinda wani wanda yake ya karanta ya rubuta tarihin su yayi littafi ne wanda yake a malamin tarihi ne amma kuma sanannen dan dariƙar Catholic ne ko mai addinin ba wai irin waɗanda yake ba ruwansu da addini bane Paul Johnson mutumin shi sanannen malamin tarihi ne ya rubuta fan tarihi da yawa ya rubuta littafi Modern Times ya rubuta littafi akan wannan karnin da ya wuce sannan ya rubuta wannan littafin akan tarihin addinin Kirista ya rubuta kuma History of the Jews tarihin Yahudawa yana ba da labarin yanda sha'anin Trinity ya shiga cikin Bible yace Scholars have discovered one or two flagrant examples of the early church backdating theological concepts by tampering with New Testament passages. Thus, the Trinitarian text in the first epistle of John, which makes explicit what other texts merely hint at, originally read simply, there are three which bear witness, the Spirit and the water and the blood, and the three are one. This was altered in the 4th century to read, there are three which bear witness on earth, the Spirit and the water and the blood, and these three are one in Christ Jesus, and there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. Abinda ya danganci Trinity inda aka ce Allah wanda yake na sama wai a sama an ce a ƙasa akwai ruwa da ruhi da jini duk kuma ɗaya ne to a sama kuma akwai Allah wanda yake uba akwai kalma sannan akwai ruhi kuma duk waɗannan ɗaya ne shine sai yake ta'aliki yake cewa marubucin wanda yake rubuta Bible mai hazaka shine zai ga kan cewa yace an honest scribe believing wholeheartedly that the doctrine of the Trinity was true thought it merely an accident or oversight that it was not made explicit in 1 John and therefore saw it as his duty to remedy the matter he was merely doing constructive work in the cause of truth shine wanda malaman hadisi suka rusa inna la nakdhibu alayhi inma nakdhibu lahu malaman hadisi ba sai da irin wannan ba abinda yake cewa cikin masu rubuta linjila sai wani ya ce ba yadda za a yi aqida kamar ta Trinity a ce ba ta cikin Bible saboda haka ya kamata a ce a ƙara ta saboda haka abinda yake yi gyara yake yi duk da yake ƙarya ne a ce a'a wannan ƙaryar ba ƙarya ce ta rushe addini ba ƙarya ce ta gina addini kamar waɗanda wato masu salihai kamar wanda malaman su hadisi suke cewa ba mu taɓa ganin makaryata wajen ruwayar hadisi ba irin salihai masu bauta saboda ba fagen su bane ba malaman hadisi bane sai su je su ce ai mun ga mutane sun kawo da kai ba sa karatun alqur'ani sai suka kirkiro hadisai na ƙarya wanda ya karanta sura kaza yana da lada kaza wanda ya karanta sura kaza yana da sai aka ce musu kai ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi matsugunin sa a cikin wuta sai ce a ai ba ƙarya muke masa ba ƙarya muke domin sa in ba mu yi wannan ƙaryar ba mutanen sai su ke karanta alqur'ani shi yasa muke ƙaryar muke sawa to malaman hadisi suke maganin wannan kaga wajen hadisai kenan ba a yadda ai wannan ba ma ballantana a wajen alqur'ani to su kuna su littafin da yake Allah bai alƙawarin zai tsare shi ba sai aka yi ta wannan ga sunan tili a cikin littafin irin wannan gashi ka gani wa shahida shahidun min ahliha su ne suka faɗa ba mu muka kirkiro musu ba muka faɗa to wannan ta haka batun su ya kasance abinda baya cikin addini a shigar da shi a cikin addini kuma wannan menene tushen sa Allah ya ce wala tattabi'u ahwa'a qaumi kada ku bi soyace soyacen ran waɗansu mutane. Wato wannan ya faru ne ta hanyar bin waɗansu mutane waɗanda waɗannan mutanen ba su da wani abu illa san rai, yani ba su da wahayi, ba su da koyarwar wani annabi, a hawa ne kawai. Alhawa a cikin inda ga Allah ya ambaci hawa a cikin Alkur'ani, to an ambaci abin zargi. San rai shine abin da yake ba gaskiya ba, kuma ba abin da yake maganin san rai illa wahayi. To su ba akan wahayi suke ba. Allah ya sifanta waɗannan mutanen da sifofi guda uku, qad dhallu min qabl, tintin dama batattu ne. Su waye suka shigo da waɗannan abubuwan? Duk wanda yake son wannan, wato idan kuka je kuka karanta tarihin addinin Kirista daga lokacin mutuwar Annabi Isa, ai daga lokacin daukewar Annabi Isa har zuwa shekara 300 bayan haihuwarsa, irin abubuwan da suka faru a wato Dawa, irin abubuwan da suka faru a Qudus da abin da ke waye da ita har cikin Taki da sauransu, wanda ta zamanto ita ce wato a imbratoriya din Rome ta gabas, abubuwan da suka faru a ciki da yadda suka cakuda da mushrikai waɗanda yake sun bace a cikin falsafar ƙarya, domin waɗannan waɗansu malamai sun ce abinda ake ishara gare su sune falsafa, wato abin da malaman falsafa na Greeks damancin sun bace, domin Greeks ba su kasance akan koyarwar wani annabi ba illa tsabar shirka, tsabar shirka da bautar gumaka, kuma suka yi amfani da hankalinsu da tunaninsu da logic domin ta hidimta ma shirka da ƙarya. Saboda haka dama can sun ɓace, to su ne suka zo suka kawo irin waɗannan arguments ɗin, irin waɗannan maganganun na ilahiyat waɗanda suke babu hasken shari'a a ciki, suka shigar da shi cikin addinin Kirista, kuma ya zo ya haɗu tare da mutane waɗanda suke wato a suna da mutane waɗanda suke ba su samu hasken koyarwar Annabi Isa ba, irin su Paul waɗanda suka ga almajiran Annabi Isa amma suka wuce iyaka, suka zake tare da su, suka zake har ma mutane suka manta da mabiyan Annabi Isa, suka zo suka ɗauke shi. Wannan shine wanda ya san abin da Annabi Isa yake a kai, saboda yana da ruhi mai tsarki na tare da shi. To Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku bi soyace-soyacen ran mutane da yake sun riga sun ɓace. Wa'aballu kathiran, kuma ya sumbatar da yawa daga cikin mutane, domin da yawa daga cikin al'umomi sun ɓace a hannun irin waɗannan. Ko mu musulmi da yawa daga cikin waɗanda suka bi koyarwar falsafa sun zame sun ɓace, suka shiga cikin ɓata. Ikhwanus Safa, waɗanda suka ɗauki littafan irin waɗannan malaman falsafa ɗin, suka kai ta kai su zuwa ga batiniya, suka daina sallah, suke ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasa da hankalin mutane ne kawai. Akwai wanda daga cikin su fa ya ga mutane sun fito za su tafi sallar Juma'a, ana ta tafiya masallaci, sai kawai ya dariya girgiza kai, sai ka ya faɗo ta kalma mummuna, wato wanda yake nuna kan cewa wato an yi wasa da hankalin mutane. Wai duk waɗannan tafiya suke zuwa waje tsira, magana da ya faɗa mummuna ce, ba zan iya faɗanta ba, saboda ta danganci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko bai halarta bai cancanci a faɗe ta ba a irin wannan majalis. Amma magana ce mummuna, ɗaliban ilimi su je su karanta wannan magana a cikin As-Sunnah wa makaratu fi tashri'il Islami na abin da Mustafa Sibai yayi hikayar maganar ɗaya daga cikin irin waɗannan, waɗanda yake zanadiƙa ne, musulmi ne da rigar musulunci, amma suna daga cikin wanda irin soyace-soyacen ran waɗannan ɓatattun mutanen ya ɓatar da su. Allah ya ce wa adallu kathiran, sun ɓatar da mutane masu yawa. Wa dhallu an sawa'is sabil, sun ɓace daga tafarki wanda yake madaidaici. Don haka a cikin wannan akwai wa'azi gare mu mai ƙarfi kan wato mu kiyayi bin mutane ba a kan gaskiya ba. Wanda ya cancanci a bi shi ana bin sa ne a kan alkitabu wa sunna. Ya zamanto ba shi kake bi ba, alkitabu wa sunna ɗin kake bi. Amma duk wani wanda yake ba shi da hasken ilimi, idan ka ɗauke shi shugaba, in ka ɗauke shi jagora, yana halatta maka abin da Allah ya haramta, yana haramta maka abin da Allah ya halatta, to ka bauta masa kuma ya ɓatar da kai. Kuma wato a cikin wannan akwai ishara ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san ainihin gundarin dalilin ɓatan Nasara. Lokacin da aka kawo masa Adi ibn Hatim yana sanye da cross. Adi ibn Hatim mashhurin mutum ne a cikin kasashen Larabawa, domin ubansa Hatim al-Ta'i ya shahara da kyauta da baiwa. Dansa Adi ibn Hatim al-Ta'i ya shiga addinin Nasara, aka kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sanye da cross, yana zuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, sai ya soma karanta wannan ayar: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Sun riki limamansu da masu bautar su a matsayin iyayen giji kuma bayan Allah. Haka zalika sun riki al-masih dan maryam, shi ma ubangiji ba Allah ba. Alhali ba umarce su da su wani abu ba, face su bauta ma ubangiji guda daya, babu abin bautawa da gaskiya da shi sai shi. Sarki ya tabbata gare shi ga abin da suke shirka da shi. Sai Adi ibn Hatim al-Ta'i yake cewa ma na'buduhum, ba ma bauta musu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ba suna haramta muku halal ba ku bi su, su halam ba suna haramta muku halal ba ku bi su, kuma su haram su halatta muku haram ku bi su. Yace eh ya Rasulullah. Yace to wannan ita ce bautar ku gare su, wato ka dauki mutane ka ba su matsayin Allah a wajen wato hukunci, su canza shari'ar Allah. Dan abin da ya faru kenan. Hol at-Tarasusi, Annabi Isa da yazo da shari'ar Annabi Musa yazo da yinka, daga cikin abubuwan da suka mai ta mai abubuwan da dukkan abinda shari'ar Annabi Musa ta samu miza da ita, dukkan sauran mutane suka sani, shine yin kaciya. Yin kaciya tana cikin abinda ta mai yaje Yahudawa bisa shari'ar Annabi Musa, kuma Annabi Isa akan wannan shari'ar yake. Bani Isra'il duk abinda suke kenan. To amma da waɗansu kabilu wanda ba Bani Isra'il ba, Paul ya shigo da su cikin addinin Kirista, yace ai yanzu shi yazo da sako wanda ya ketare Bani Isra'il. Sauran sahabban Annabi Isa suka ce sakon Annabi Isa ga Bani Isra'il ne kawai. Yace shi rai mai tsarki ya gaya masa ya kai sakon Annabi Isa, ya kai sakon Injila zuwa dukkan mutane. Saboda haka waɗannan mutanen da suka shigo cikin addini, kaciya ta yi musu wahala. Saboda haka sai yace kada su yi. Yace wannan shari'ar ta Yahudu ce, shari'ar da shari'ar Masihu wanda ya mutu don ya tsarkake mutane daga zunubansu, ta ba su damar kan cewa kada su. To kaga ya haramta musu, ya halatta musu haram. Tunda rashin yin kaci, ka ce wa mutane kada su yi kaci a bayan Allah ya ce su yi, ka zo ka canza wannan dokar, ka haramta musu abinda Allah ya halatta, ko ka halatta musu abinda Allah ya haramta. To wannan ta daga cikin mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma wannan ya faru ne ga Nasara saboda sun bi soyace-soyacen ran mutane wanda suke sun bace ma gaskiya. To mu ma idan muka dauki wannan hanya ta wato mu sanya waɗansu su zo su halatta mana abinda Allah ya haramta, ko su haramta mana abinda Allah ya halatta ba da sultani daga Allah ba, zai zamanto mun bauta musu, ko mun bi san ran mutane waɗanda yake batattu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu.
إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون فواكثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
Allah ta'ala ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam. Allah anci kafirai daga cikin bani isra'il a harshen annabi dawud da harshen annabi isa dan maryam, wato da annabi dawud da annabi isa duk sun la'ance su. Saboda me? Saboda kafircin su. Ba a ce lu'ina bani isra'il ba, ba a la'anci bani isra'il gabaki daya ba, kafirai daga cikin su aka la'ana. Saboda haka jinsin ba jinsin ne la'ananne ba, dan haka kada mutum ya ce la'anatullahi ala bani isra'il. In ka fada ka sai hada hadda annabawan Allah, la'anar ga kafirai daga cikin su. Ala isani dawud wa isa ibn maryam, wato an la'ance su a harshen annabi dawud da annabi isa. Annabi dawud ya tsine musu albarka, annabi isa dan maryam shi ma ya tsine musu albarka. Saboda me? Saboda kafircin su. Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wannan kuwa saboda saban da suka yi ne da kuma wuce iyaka da suka kasance suna yi, wucewar iyakar su ta hanyar kashe annabawa da halatta ma kansu abubuwan da suke haramun ne a cikin shari'ar su. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, ga la'anar nan da kuma irin abin da suka kasance suna aikatawa. Sun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, sun kasance ba sa hana juna ga barin aikata munkarin da suke aikatawa, wato ba sa annahyu anil munkar. Labisa ma kanu yaf'alun, tir da abin da suka kasance suna aikatawa. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, zaka ga da yawa daga cikin su suna jibintar kafirai. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil adabihim khalidun, tir da abin da suka gabatar wa kawukan su, wannan abin da suka gabatar wa kawukan nasu, wato wannan abin da aka yi tir da shi shine Allah madaukakin sarki yayi fushi a gare su, kuma su a ranar lahira za su zamanto masu dawwama ne a cikin azaba. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi, da sun kasance suna imani da Allah, suna imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, da abin da aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mattakhaduhum awliya, da basu riki kafirai a matsayin wato majibinta lamari da suke taimakon su ba a cikin yaƙoƙin da suke yi da kafirai. Walakinna kathiran minhum fasiqun, sai dai da yawa daga cikin su fasikai ne, shi yasa saba ma Allah yake mai sauki a wajen su. Wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana la'anar da ya ma kafirai da dalilin la'ana. Dalilin la'anar shine wato sabo da wuce iyaka, wanda wannan sabon aka fassara shi da rashin annahyu anil munkar, rashin hana munkari. Idan a rashin hana munkari, Abu Dawud ya ruwaito daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, da Imam Ahmad shi ma daga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yace inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il, farkon abinda tawaye haƙƙin addini da ya shiga a cikin bani isra'il, annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajul, mutun sai ya hadu da wani mutun dan uwansa, fa yaqul, sai ya ce ya hada, ya kai wannan, ittaqillah, ka ji tsoron Allah, wada' ma tasna, ka bar abinda kake aikatawa, wato in ya ganshi a cikin sabo, fa innahu la yahillu lak, wannan bai halatta a gare ka ba. Thumma yalqahu min al-ghad, sai ya ganshi kashe gari a cikin wannan sabon, fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'ida, amma wannan ba zai hana shi ya zamanto sai zauna ya ci abinci tare, su sha abin sha tare, kuma ya zamanto abokin hirarsa. Falamma fa'alu dhalik, da suka aikata haka, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, sai Allah ya bugi zukatan sashin su da sashi, suka zamanto wato masu kiyayya da juna. Thumma qala, sannan Allah ya ce lu'inal ladina kafaru, hayya zuwa ga karshen ayar. Thumma qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla wallahi, to wallahi na rantsa da Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, lallai wallahi ku umarni da kyakkyawa, wala tanhawunna 'anil munkar, kuma lallai ku yi hani ga barin mummuna, wala ta'khudhanna 'ala yadi adh-dhalim, lallai ku kama hannun azzalimi, wala ta'turannahu 'ala al-haqqi atra, ku tilasta shi ya tsaya akan gaskiya, aw tuqassirannahu 'ala al-qasr 'ala al-haqqi qasra, ko kuma yace ku tsayar da shi akan gaskiya tsayarwa. Aw la yadribanna Allahu quluba ba'dikum bi ba'd thumma yal'anakum kama la'anahum, ko kuma Allah ya bugi zukatan sashin ku da sashi, sannan ya tsine muku kamar yadda ya tsine musu. Wato dalilin tsinuwar da ta zo kan bani Isra'il, rashin hana sabo. Za su ga mutum yana saban Allah, su hana shi, idan bai hanu ba kashi gari sai su gaba su tafawa, wato ai ba komai, dan da ga mu muna hana ka, ai ba komai, dan dai an ce mu yi ne muke yi, amma ka kyale sha'anin addini yau, ai sai dai Allah dai ya ki, Allah dai ya jikan mu, ba a damu da ai addinin ba. wato ma'ana mutum baya addini yana saban Allah kai masa nasiha yaki ya ci gaba da wannan kai kuma ka ci gaba da mu'amala da shi akan haka kishin Allah bai dauke ka ba ka kaurace masa saboda ya ki bi Allah saboda haka duk wanda yake saban Allah tunda ya san ba abin da za a yi masa saban Allah sa ba zai sa a kyare shi ba ba zai sa a kyamace shi ba ba zai sa a kaurace masa ba ka duba ka ga waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna ba su tafi jihadi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu hatta matan su yace su kaurace musu sai matar Hilal wanda yake tsoho ne tace ya Rasulullah ba mai kula da shi yace to na yadda ki zauna din kina kula da shi amma kada ya kusance ki sai da suka yi sama da kwana 40 a haka kaza ta takura a gare su saboda me saboda ya bayyana kan cewa kamar sun hayinci Allah da manzansa to idan da kamar a ce ba a yi musu haka ba duk al'umma sun zamanto tare da su sun zamanto sun zagonye babu kishi ga Allah babu kishi ga addinin Allah to irin halin da muka shiga ciki kenan to bani Isra'il da suka yi irin wannan ga abin da Allah ta'ala ya musu sai jefa kiyya tsakanin su zukatansu zai buge su da zuciyar juna wannan baya son wannan wannan yana kin wannan yana ma wannan hasada wannan yana gaba da wannan yana kyashin wannan kuma la'anar Allah ta zo akan su shine tsinuwar Allah akan harshen annabawan Allah to mu muna jira ne tsinuwar Allah ta zo mana akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka lalle mu kula da amri yanzu kun ga da a cikin al'umman mu mutum zai fito a cikin unguwa ya ga yara suna bal lokacin sallah yayi sai ya tsawata ba za ku tafi ku yi bal ba har an san cewa wani mai fada ne daga an ga ya fito daga gida sai a daina bal din daga mai tafiya bal din da kuma mai tafiya je sallar sai mai gudu ya zamanto ya je shiga gida yakin ba dai zai tsaya yana yin wannan bal din ba ana yin sallah amma yanzu kowa sai ya zo ya wuce a unguwa ba wanda zai ya ga ana ya ga masu shan ganye suna shan ganye ƴaƴan makwabtansa ne wataƙila ma ya san su amma sai ya ce a to kai musu magana su zo su raina ka su zage ka wato kana gudun zubewar mutuncinka amma baka gudun zubewar addininka kiyaye addini shine a'la a bisa kiyaye mutunci to matsawar ba mu dawo da wannan al'ada wajen ta take a cikin al'umman mu ba haka za mu ci gaba da lalacewa shi yasa zaka gani kaga yau idan ka ga dan makwabcinka da tsakaninka da shi gida 40 ya lalace sai ga dan makwabcinka wanda yake tsakaninka da shi gida 1 ne shi ma ya lalace sai ga naka dan yazo ya lalace haka zaka ga bannan tana cin mu kuma ga la'anar Allah wanda za ta zo ta tabbata akan mu hani ga barin mummuna yana daga cikin wajiban aikin addini kuma rashin yin sa abin da ya halakar da bani Isra'il kenan sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci cewar daga cikin abin da suke suna jibintar kafirai kun ga abin da Yahudawa suka rinka yi kenan da su aka hada kai a yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Ahzab da su aka hada kai a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je da su aka hada kai kan azuga wato Rum ta zo ta kawo yaki ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da su da munafikai ake hada kai kan a bata Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi masa wake wato na habaici duk yana daga cikin wannan wato suna taimaka ma kafirai akan musulmi labisa ma to Allah yace tur da wannan aikin wanda wannan aikin shine yasa Allah ya fushi da su ma'ana idan mutum zai zamanto ana hada kai da shi ayi ma addini zagon kasa dan za a bashi wani amfani na duniya ko dan za a yi masa promotion wajen aiki ko dan za a bashi wata kwangila ko dan za a bashi wani mukami a jam'iyya yana ganin za a zamanto da shi ake damawa sai yayi abin da za a yi ma addini zagon kasa ko da ku da rabin kalma ne yace zai yi wannan to Allah madaukakin sarki yace tur da abin da mutum ya musanya ma kansa shine fushin Allah kuma da dawama a cikin azabar wuta abinda Allah ya yi ma Yahudawa kenan abinda Allah ya yi ma bani Isra'il kenan yayin da suka aka hada kai da su wajen yi ma addini zagon kasa da yakin addini sannan Allah ya ce da imanin su da Allah da annabin da sun yi imani da Allah da suna imani da Allah kuma wato suna da awar cewa suna imani da Allah munafikai daga cikin su kenan to Allah ya ce musu kalubale da suna imani da Allah da annabin Allah da wahayin da aka yi ga annabin Allah da ba su riki kafirai sun zamanto da ba su taimaka ma kafirai akan musulmi ba duk musulmin da yace zaka ga suna yi ana hada kai da shi ai zagon kasa ga addinin musulunci a yaki musulmi a takura ma addinin musulunci amma an yi magana sai ci a to ai mu ma musulmi ne kun mai da mu arna ne kun mai da mu ba musulmi bane to Allah ya ce in imanin su da Allah da annabin Allah da abin da aka saukar da annabin Allah na gaskiya ne da basu rike su wali da basu rike su majibinta ba saboda haka wannan dalili ne akan cewa imanin su na ƙarya ne domin alamar gaskiyar imani wato alamar ƙaryar imani shine mutun ya zama alamar munafinci shine mutun ya taimaka ma kafirai akan musulmi kamar yadda Allah ta'ala yace mun sha ambaton wannan ayar a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina ya ku mu'minai kada ku riki kafirai majibinta lamari ba mu'minai ba wato kada ku dauke su mataimaka akan musulmi kuna shin kuna so ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya ne akan ku shine malamai suka ce ai akan kafircin to Allah ta'ala yace walakin na katiran minhum fasiqun da yawan su fasikai ne wato wanda ya zamanto fasiki wanda ya zamanto dama bai tsare iyakar Allah ba to shine zaka samu mai sauki ne a gare shi rinka irin waɗannan ma'ana rashin tsare iyakar Allah rashin tsare haddin Allah shine zai sa mutum ya fada cikin wannan ramu za ku rinka mamaki irin lokacin da ya faru abin da ya faru a Jusunna in ana gaya maka waɗanda suke kai komo zuwa gidan gwamnati na Jonah Jang da su ake hada baki kan a raba kan musulmi kan ai abin da zai raunana musulmi zai rusa musulunci a Jos suna kai komo nan wajen kai mamaki musulmi wai shine zai yi wannan to ba ma abin mamaki bane ga fasiki tunda Allah ya ce walakin na katiran minhum fasiku da yawa daga cikin su fasikai ne duk wanda yake fasikanci to shine za ka ga cikin sauki ya fada cikin wannan ramin na munafunci da kafirci dan haka mu tsare iyakar Allah saban Allah din nan da kake ganin mutum yana yi baya tuba inda zai kai mutum baka san inda zai iyakar inda zai kai ka abinda baka surantawa musulmi zai yi sai ka ji an ce an waye gari mutum yana yin wannan saboda ne saboda fasikanci abinda yake kaiwa kenan shi yasa malamai suke cewa al-ma'asi baridul kufr saban Allah shine wato doki in garma mai gudu ya kai mutum ya zuwa ga kafirci saban Allah ba shine doki in garma da zai gudu ya kai zuwa ga kafirci to gashi kuma abinda alqur'ani yake nuna mana kenan Allah ya kiyaye mu dan haka mu tsare iyakar Allah mu tsare haddin Allah sai Allah ya tsare imanin mu ya tsare mana kuma makoman mu Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya taimaki addinin nan Allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin nasa Allah ya karfafa addinin sa da mu Allah ya taimaki addinin musulunci a wannan kasa ta mu ya dora mu akan kafirai da kafirci sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu